رب العالمين، وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يوم باقي دسوكا هلسيوهن انسارو كما دقا وكيل يمرتبا سنكي دا شيئا من لوكال غفمنت دا حاكمي دا سورمين من يوم عالمي دا وند سكي مغانا دا وند فسي مغانا با دا لبامي دا مهة بتاع القرآني لولا دليلة غوري دا كما إياي مماتا دا كما إياي ممزا دا كالبي دا قوة دا قوة دا هلسيوهن انسوري. Ina roƙon Allah tabaraka ta'ala da sunan mutunsa da idan an roƙe shi da su yake amsawa duk wanda ya zo wannan guri Allah ya gafarta masa. Allah ya sa mu cikin aljanna ne. Ubangiji ka cire rabon mutan jahannama a cikin mu gaba daya. Na yi farin ciki na ji daɗi ƙwarai da gaske dangane da wannan gagarumin taro na musamman. Ɗan uwana Sheikh Abdullah Nazir Abdullah babban malami baƙo da ya taho daga UK ya kawo mana wannan ziyara a wannan makaranta ya yi dukkan wa'azin da ya kamata ya yi a kan muhimmancin Alƙur'ani. A matsayinsa na malami matashi a mai karantarwa ya ba mu shawarwari masu muhimmanci da muna goyon baya dangane da shawarwarin da ya bayar. Ina fatan ƴan uwana ɗalibai za su yi aiki. Malam da ya tafi yanzu shi ma ya gabatar da nasiha ga ɗalibai dangane da makaranta Alƙur'ani halin da za su kasance ranar tashin alƙiyama. Da kuma kira ga hukuma ya kamata ta girma waɗannan ‘ya’ya ta mutunta su ta san cewa kuma sun yi abin kirki. Ni shawarwarin zan bayar abubuwa ne kamar haka. Ina taya masarautar Kazaure da hukuma da kuma al’ummar mutanen Kazaure gaba ɗaya murna dangane da waɗannan zikakurin ma’aikata Alƙur'ani mazansu da matansu da Allah ya yi wa wannan gari na Kazaure. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi waɗannan malamai da wannan makaranta kama daga darakta har zuwa masin da wannan makaranta. Allah saka muku da alkhairi kuma Allah sa waɗannan ‘ya’yan zama ‘ya’yan alheri ‘ya’yan annisi ‘ya’yan masha Allah tabarakallah. Amma mu sani cewa wannan ni'ima da Ubangiji ya yi mana ba za ta ci gaba da dawwama ba sai mun tsaya mun jajirce mun himmata ƙwarai da gaske. ‘Yan uwana samari matasa da Allah Ubangiji ya kawo ku wannan guri musamman bayana ɗinnan. Akwai matasa da yawa da hango na ɗinnan, akwai matasa da yawa. Ya kamata a lura a duba sosai, ku duba mun tsakanin maza da mata ma'aikata ƙur'ani nan ko makarantar ƙur'ani nan zuwa suka fi yawa ne. Kamar dai mata sun so su fi yawa. A taron ma mata neman suke su fi mu yawa. Idan wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa to lallai ɓangaren mata an farka, amma ɓangaren maza an fara yin bacci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ‘yan uwanmu matasa da suka kwanta suka yi dogon bacci ba sa zuwa makaranta su hadisi Alƙur'ani, ba sa zuwa makaranta su mu'amala da makarantun Ƙur'ani. Ya kamata a ce sun farka sun gane. Ya kamata a ce namiji da zai zama liman, namiji da zai zama babban sheikh, namiji da zai zama babban mufti. Amma kuma a gurare na sauko Ƙur'ani a rinka samun babu ku. Amma kun fi yawa a filin bal, kun fi yawa a filin kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye. Wanda wannan ya kamata mu ƙoƙari mu kiyaye mu gyara don Allah samari matasa a dawo makaranta. Na karanta rubutun wani bature wanda ba musulmi ba yana cewa kafiri ne shi kiristanci yana fada da musulunci. Yana cewa ku kiristocin duniya idan kuna so ku yaƙi musulunci da musulmai da wuri-wuri to ku yi ƙoƙari ku hana musulmi karanta Alƙur'ani, ku yi ƙoƙari ku hana musulmi haddace Alƙur'ani, ku yi ƙoƙari ku hana musulmi mu'amala da Alƙur'ani. Da haka duk tsarin da za ku iya kawowa ya zama musulmi sun ne sanci Alƙur'ani to ku yi shi, shi ne za ku samu nasara a kan ainihin wato rugurgu da musulunci da musulmai. To ina jin tsoron kada wannan mafarki na kafirai maƙiyar Allah ya zo yi nasara a kanmu ta yadda za a fara nesantar da ‘ya’yanmu a raba su da zuwa makarantar Ƙur'ani, sannan iyayenmu a sa su rinƙa rashin damuwa dangane da rashin karatun ‘ya’yansu ga Alƙur'ani mai girma. Har sannan kuma wajibi ne mu mutunta makarantunmu na Ƙur'ani, mu kimanta makarantunmu na Ƙur'ani. Mun yi bincike kamar yadda na taɓa faɗa a Kano wata rana, majoritin makarantunmu na Ƙur'ani
da ake karantar da yara wallahi a ainihin wato wurare na haya suke ko kuma wurare na aro akwai makarantar islamiyya ta qur'ani da ake yin ta a cikin garejin motan wani alhaji ya je kasuwa ya dawo wata rana makarantar ta darasin ya dawo da wuri yake musu wuta kawai yana yi musu dim da full light yana musu dim da full light yana nufin a tashi a bashi garejin sa ya sai da yazo ya same shi ya ce an karamu kallon alhaji ai lokacin tashi ne ba ya ce ku tashi ku bani guri zan shigar da mota ta malami ya zo ya ce wa ɗalibai ya ce a ɗaga hannu a yi talata a nan goma goma aka ce malam lokacin tashi ne ba ya ce fatiya an tashi haka aka tashi mutane a dole saboda mai gidan zai zo ya sa motarsa a gareji shi ya fi masa akan ya bari a karanta Qur'ani a gareji dan ma ya yi kokari ya bada abu yawa-yawan makarantunmu na Qur'ani suna cikin talauci yawa-yawan makarantunmu na Qur'ani suna cikin rashin albashi yawa-yawan makarantun Qur'ani mu suna cikin rashin kulawa yawa-yawan makarantun Qur'ani ba a biyan kudin makaranta da yawa ba a biya amma ana biyan makarantun boko yanzu wani makarantar boko ta atam yana biyan 50,000 wani atam yana biyan 70,000 wani yana biyan 20,000 wani yana biyan 30,000 ba na jin dukka zaure gaba daya akwai wata makaranta ta islamiyya da ake biya atam naira 30,000 babu ita a garin nan gaba daya da wahala kuma a samu malamin islamiyya da yake koyar da karatun alqur'ani yana dauka albashin 50,000 ko yana dauka albashin 40,000 ko yana dauka albashin 30,000 ba lallai a iya samu ba a irin wannan tsada ta rayuwa dan karatun qur'ani ka ce kyauta ake yin sa saboda me saboda ban damu da mu biya masa kuɗi ba ban damu da mu kula da makarantun ba yawanci sai dai kaga mutane suna kirkire ni suna gina makarantu na private amma makarantar qur'ani waye zai gina ta ba wanda zai kula da ita wannan rauni ne wanda ya kamata mu yi kokari mu kiyaye mu gyara sannan iyaye na mata ku sani cewa kima ku darajar ku mutuncin ku daukakan ku shine riko da wannan alqur'ani yanzu wannan yaran yan mata ga sunan masha Allah ba na jin akwai mai aure a cikin su amma kowace dai ta zama jari a cikin waɗannan in kuka yi wasa wallahi tallahi samarin garin nan za mu kafa doka duk wani yaro da ya zo neman yarinyar nan sai mun zo mun sa ya biya qur'ani izin fitin kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba duk wanda ya zo neman wata yarinya a nan sai mun kawo masa alqur'ani izin fitin mu ce ka biya kafin ka fara zuwa zance ko ba ka bane ba dan su ma su rinka zuwa makaranta kaga wannan malam sun zama jari duk wacce ta haifi yaro a cikin wannan za ta karantar da shi alqur'ani za ta karantar da mijinta za ta karantar da jikokinta za ta karantar da yawanta ashe ba karamin alheri ba ne ku ba wa mata ilimi na alqur'ani wani bawan Allah yake gaya muke cewa akramuka Allah ai ni ba ni matsala aka ce ya baka zuwa makaranta yake to wacce makaranta zan je ni da na dauko qur'ani don gurin kun na aje a gidan nan gaba daya nace kamar yaya yace to matata ita take biya mun karatu ban iya ta da baki ba ta koya mun ta da baki ta koya mun alamsar kai fa ta koya mun inna ne naka ta koya mun idan zan zai arzala idan nayi ba daidai ba ta daka mun tsawa in kuma na zo ce fa ne kuma ta tsuguna ta ce ba ni kudin ta fa ne kunga kowa da aikin sa kenan irin wannan mata masu tsada masu daraja masu kima su ya kamata a aura ba ka je kana yawo a banza kana nemo tarkace wanda bata san kanta ba amma ga mata masu tsada ga mata masu daraja ga mata masu kima ga mata masu kaza Allah ya sa albashin ku ya zama 500,000 ko a gara ma ku zama miliyan guda insha Allah ka duba dariya da murna da nake kuma ba za mu bar ku a baya ba kuma Allah ya sa in kun zo aure ku auri wato gangaren na alqur'ani kar wani ya je ya nemo wata jahila ya ajiye ko da yake in ya auri jahila da niyyar ya gyara ta ai ba da ko to muna fatan dan Allah a mutunta masu qur'ani kamar yadda malam ya faɗa ɗazu masarautar ka zaure ya kamata ta san da waɗannan yara da suka haddace alqur'ani ya kamata gwamnati ga ciyaman na local government yana zaune a gaban mu ya kamata a ce an san da su gwamnati ta kula da su a yi musu wani abu wanda za a san an mutunta su an girmama su an kimanta su ko ba ku so a girmama ku ko ba ku so a mutunta ku ko ba ku so a kimanta ku abin da yasa ne wannan magana shine wallahi malam an kashe mu a aikace ba mu sani ba wata rana wani malamin makaranta ya zo yana tambayan yara a aji kai ne kake so ka zama wannan yake likita kai me kike so ka zama wannan yace injiniya kai me kike so ka zama wannan yace kaza kai me kike so ka zama wannan yace kaza a cikin su gaba ɗaya ba wanda yace yana so ya zama malamin addini ba wanda yake yana so ya zama malamin Qur'ani. Kun san me yasa? Saboda wanda ya gama karatun Qur'ani a tsarin mulkin mu a yanzu da ake ciki bai da wani albashi a gwamnati. Amma wallahi mu a aqidan mu waɗannan yaran da suka haddace Qur'ani wallahi su gome digiri. Wanda ya haddace Qur'ani mutum wallahi ya fi mai digiri. Amma tsarin bai bada tsarin a kula da shi ba. Ko shara ba zai samu a bashi albashi mai shara ba. Saboda me? Babu kulawa. Wannan ta sa yaran mu sun waye gari. Ba sa sha'awar su zo su karanta Qur'ani su haddace su iya. Saboda idan sun gama mai albashin su. Yanzu wani yaro babansa yake cewa baba ka taimaka min na samu admission a kasar waje. Yace a wacce kasa yace kasa kaza. Yace me za ka karanta yake Islamic studies da Qur'ani da hadisi. Ka san me uban yace yace kai ka raba ni da Islamic din nan. In za ka dake karatu da kai kai karatu. Ma'ana karatun Islamic ba karatu bane. Karatun Qur'ani ba karatu bane. Karatun hadisi ba karatu bane. Ka san me yasa saboda bai da albashi mai karfi. Haka zai tsaya wata kila a masallaci. Haka zai tsaya wata kila a makaranta, haka zai tsaya kaza da sauransu. To abin da yasa muke wannan magana, kuma maganar malamin da ya gabata, magana ce cikin ne magana. Dole hukumomi su rinka kula da yaran da suka haddace Qur'ani din nan. A kula da su alal aqalli a ɗauke su aiki, makarantun islamiyyu da ake da su na cikin gari, a ba su albashi mai kauri su rinka karantarwa. Wallahi za ka ga a shekara a Kaduna sai a samu yaro 300, 400, 500 ya haddace Qur'ani, saboda ya san idan ya gama za a bashi aiki a local government, za a ɗauki yara watakila mutum 10, mutum 20, mutum 30 a raba su a makarantun islamiyya. Aka ɗauki wanda yake koyar da kaza, aka biya shi albashi, aka ɗauki mai shara, aka biya shi albashi, aka ɗauki mai gadi, aka biya shi albashi. Ballantana wanda ya haddace Alƙur'ani, muna fatan hukuma za ta kula da waɗannan yara, muna fatan za ta taimaka musu. Bayan nan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da shi, ya ku ga uwana, ilimi shi ne kiraya ɗan adam. Duk wanda ba shi da ilimi wallahi da shi da dabba dukkan su. Allah ya fifita mai ilimi akan kowa. Allah ya fifita mai ilimi da aiki da shi akan komai. Da haka yana daga cikin alkhairi da Allah ya saukar muku a wannan gani na Kazaure. Allah ya ba ku irin waɗannan makarantu. Na yi mamaki kwarai da gaske a irin wannan lokaci da ake da wahalar samun yara su zo su karatun Qur'ani ko karatun addini. Amma Allah ya ba mu waɗannan yara ga sunan mashallah an kanta mu ba za su iya irguwa ba. Da haka waɗannan yara mu yi ƙoƙari mu yi koyi da su, mu yi ilimi, mu ilmantar da 'ya'yanmu, mu ilmantar da matanmu, mu ilmantar da 'yan'uwanmu. Da ilimi ne za a samu raguwar 'yan daba. Da ilimi ne za a samu raguwar 'yan area boys. Da ilimi ne za a samu raguwar ɓarayi. Da ilimi ne za a samu raguwar masu zaman banza. Waɗannan yara da suka karanta Alƙur'ani wallahi ina gaya muku ko a makarantar boko za ku sure a gaba. Dan shi Qur'ani yana ɗauke da wani sirri na musamman na daban. Duk wanda ya haddace Qur'ani to ƙwaƙwalwarsa tana buɗewa, yana gane komai, ba abin da ba zai gane ba. Duk abin da ka sa a gaba, duk abin da ka sa a gaba wallahi za ka iya shi. Yanzu nan Sheikh Abdullahi Nazir Abdullahi yake ban labari kafin mu taso, ya ga yaran ne yake kan Allah sarki. Yace malam na da ku akan karatun Qur'ani, kun gan shi gashi daga Ingila fa yake, amma wallahi sai da aka ba shi gashi kafin ya haddace Alƙur'ani. Yace na da ku akan suratul Hud, na da ku akan suratul Ankabut, na da ku akan suratul Yasin, na da ku akan suratul kaza. Sai da ya sha kanshi, kun fa dai Islamiyyar ina jin ko bulala ba a riƙewa. Ashe mutum baya zaman cewa wani shi ya wahala, da yazo ya riƙe nan sunkan nan ya wahala a da yana yaro. Amma yanzu babban malami ne a duniya, yanzu babban dan boko ne. Ku ji yadda yake turanci sai ka ce Biden. Ku ji yadda yake turanci sai ka ce waye. An iya Qur'anin, an iya shi da farko. Wannan Qur'ani shi ya fara shigar da shi ƙwaƙwalwarsa kafin ya turanci, kafin ya hadisi, kafin ya kaza. Sannan kuma babban ɗan kasuwa ne yanzu haka. Ɗan kasuwa mai kasuwanci na gaske a duniyance. Kaga ashe idan mutum ya yi Qur'ani ba abin da zai iya yi ba. Kenan muna so mu samu canji a rayuwar matasanmu. A samu shugaban ƙasa mahaddacin Qur'ani, a samu chairman local government mahaddacin Qur'ani, a samu gwamna mahaddacin Qur'ani, a samu senator mahaddacin Qur'ani, a samu commissioner mahaddaciyar Qur'ani, a samu kaza mahaddaciyar Qur'ani. Irin wannan sai ga mun samu canji, da wannan ne za mu samar da gyara a cikin al'ummarmu. Amma wallahi zama haka, ba ma zuwa makaranta, ba ma yin karatu, ina ba da shawarar wannan ba abin da zai kai mu illa cewa. Da ƙarshe ina ba da shawarwari kamar haka. Ɗari wannan abun farin ciki ne wallahi za ku samu manyan limamai a kazauri za ku samu gangaren din qur'ani a kazauri za ku samu wadanda ba za su tabu ba al-qur'ani a kazauri sannan in kun aurar da su girki da dafa abinci da wahalhalin tarbiyyar yara ba zai sa su manta da al-qur'anin su ba ku yi wannan zai taimaka sannan yana daga cikin kurakurai abinda ake yi shine a koya wa yara qur'ani amma ban san fassarar sa ba yanzu yaran nan duk za su ce qur'ani duk sun iya karanta qur'ani amma inda za ka kira ɗaya wata kila ka ce ya fassara maka wal adiya ce gabha wal muriya ce qadha wal mughira ce subha fa asarna bihi naka fa wasatna bihi jam'a wallahi da shi da fassarar sa da shi da maganar china wallahi bai san bambanci me yasa saboda muna da wata al'ada sai mu koya wa yara qur'ani ba ma koya musu fassarar sa dan haka idan an sauke qur'ani to yanzu tsarin da ake na zamani sai kuma a biyo wa yara fassarar abin da suka haddace saboda shine yaro zai zo yana karanta qur'ani yana hawaye ya san me yake karantawa shine yaro zai zo yana karanta qur'ani yana tasiri a tattare da shi ya hana shi guje-guje ya hana shi tsalle-tsalle ya hana shi zace-zace ya hana shi dauke-dauke ya bashi akhlaq hamida tayyiba kyawawan ɗabi'u dan haka ina wasiya ga wannan makaranta mai albarka darul qur'an ko muna fatan za ta dauki wannan shawara a bude wa waɗannan yara aji na musamman na koya musu ulumul qur'an na koya musu ulumul tafsir na koya musu gyaran tilawa a ɗauko malami ƙwararre da ya san fassara tarjama ba tafsiri mai faɗi ba za su iya tafsiri ba karatun su bai kai su tafsiri ba amma tarjama ta yadda zai rinka karanta musu shafi-shafi yana tarjama musu yana fassarawa ana musu jarrabawa har sai sun yi saukan qur'anin nan da fassararsa wannan ne zai sa za mu samu malamai da yawa a cikin mata malamai da yawa a cikin maza sannan ilmummuka da suke da alaƙa da alqur'ani suna nan ba za su yi rubutu ba a kan tabbas ilmummuka wanda yaran mu da yawa ba san da su ba mutum ya haddace qur'ani amma bai san ilimin tafsiri ba bai san ilimin asbabun nuzuli ba bai san ilimin kaza ba akwai ilmummuka barkace waɗanda suna hidima ne wa shi alqur'ani shi kadai wanda yaran mu duk ba su san da shi ba dan haka muna ba da shawara wa hukumar makaranta a rike wannan yara a ƙara musu kuɗin makaranta tunda sun riga sun gama cin moriyar makaranta a ninka musu kuɗin makaranta su ba da kuɗi mai yawa a ɗauko musu malamai masu tsada su rinka koyar da su ba dan koyar ba dan su zama manya-manyan malamai a wannan gari mai albarka daga ƙarshe ina kira ga ƴan uwa gaba ɗaya na yin addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu Najeriya muna da buƙatar addu'a a irin wannan lokaci albarkacin qur'ani nan da aka sauke albarkacin qur'ani nan da aka haddace ayi wa Najeriya addu'a ayi wa sauran kasashen mu na Afirka addu'a ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da zai tada hankalin mu kada Allah ya kawo mana shi sannan kuma harka da ake fuskanta ta zaɓe na neman wa zai jagorance mu a wannan kasa kama daga shugaban kasa zuwa sanatoci zuwa ƴan majalisa zuwa gwamnoni zuwa ciyamomi zuwa kansiloli zuwa duk wanda za a zaba mu yi addu'a Allah ya mana zaɓi daga gare shi mu roƙi Allah ya mana daga gare shi ba daga gare mu ba a daina dogon analysis a ce kaza a ce kaza a ce kaza mu miƙa al'amarin mu ga Allah duk abinda kuka miƙa wa Allah zai yi muku kyakkyawan zaɓi sannan mu gyara halin mu mu daina siyasar kuɗi mu daina siyasar kwaɗayi mu daina siyasa ta rashin manufa mu yi ƙoƙari mu yi siyasa ta manufa mu duba wanda ya cancanta wane ne zai iya riƙe ƙasar wane ne zai iya jagorantar mu ya fidda mu cikin yanayin da muke ciki wane ne mutumin da ya zamanto ba ainihin burinsa aljihunsa ba wane ne wanda yake bayi da tsoro zai yi maganin dukkan marasa kirki a wannan ƙasa wannan shi ne abin da ya kamata sarakunanmu su tsaya su yi mitin su taimaka su ba wa al'ummar shawara malaman addini su tsaya su yi mitin su taimaka wa mabiya su ba su shawara ƴan siyasa ku yi wa kanku adalci ku taimaki kanku ku agaza wa kanku ku samar da mutanen kirki da za su taimaki wannan ƙasa a fitar da mu daga bala'i a fitar da mu daga bangin ciki a fitar da mu daga tashin hankalin da muke fuskanta da wanda muke ciki sannan uwa uba musulmi ya kamata ku farka a wannan karo daga dogon baccin da kuke yi kuna ganin abin da yake faruwa a wannan ƙasa siyasar nan an birkita ta an juya ta kiristocin ƙasar nan sun fito sun zare wuƙa sun ce sai sun karya musulunci da musulmai a cikin harkar siyasar nan. Ya kamata musulmi ku je ku rijista, ya kamata musulmi ku yanki katin zaɓe, ya kamata musulmi ku hada kawukanku, ya kamata musulmi ku nuna cewa Allah ya yi muku ni'imar yawa, ku nuna cewa ku masu neman zaman lafiya ne a wannan ƙasa, ku ba 'yan handama ba ne, ku ba 'yan babakere ba ne, ku ba 'yan yaudara ba ne, ku ba matuta ba ne, ku yi wannan Allah zai taimake ku. Kada mu bari a yi abin kunya a ƙasar nan, kada mu bari a jamu a ƙasar nan, kada mu bari a tozarta mu a ƙasar nan, kada mu bari a wulakanta mu a ƙasar nan. Wannan saƙo ne ya zama wajibi ya ishe ga kowane kunne daga cikin kunnuwan ɗan Najeriya musulmi. Da ana ce mana mu tafi ba wani bambanci addini, amma yanzu akwai bambanci addini. Dole ne mu gane cewa wanda ba musulmi ba, bakar magana da yake gaya mana cutuwa da yake mana alƙawarin zai mana idan ya samu mulki ko na sauransu, ya kamata mu gane cewa wannan abun ba za mu bar shi a yi mana shi ba. Da haka muna kira ga 'yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu farka. Wallahi idan babu gwamnati addinin ba za mu iya yi ba. Idan ba a samu dama 'yan uwan mu suka jagorance mu ba, za su zo su hana mu sallah, za su zo su hana mu ibada, za su zo su hana mu makaranta, za su zo su hana mu kasuwanci, za su hana mu kaza. Mu kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske. Ina mana addu'a ta musamman, Allah kai mana arzikin lafiya da zaman lafiya, Allah kwantar mana da hankalinmu, Allah Ubangiji ka haɗa kawukan mu, Allah ka raba mu dukkan fitina, duk abin da zai tashi hankalinmu Allah ka raba mu da shi, duk wani alheri muna fatan Allah ya kawo mana shi. Ya Allah albarkacin Qur'ani ka saukar da alheri a wannan gari na ka zaure, Allah ka saukar da albarka a wannan gari na ka zaure, da kewayenta gaba ɗaya, da jihohinmu na musulmi gaba ɗaya, da wannan ƙasa Najeriya gaba ɗaya, da dukkan ƙasashenmu gaba ɗaya. Allah ya sa albarka ga wannan makaranta, Allah ya sa albarka ga shugabannin wannan makaranta, Allah ya sa albarka ga malaman wannan makaranta, duk wanda ya zo wannan guri Allah ya mai da shi gidansa lafiya. Kuma muna roƙon Allah tabaraka ta'ala, Allah kowa ya biya masa buƙatarsa. Ya Allah ka yafe mana zunubanmu, Allah ka sa aljanna ce mu komar mu, Allah ka jigan giyayen mu, Allah ka sa alqur'ani ya cece mu. Bari in dakata nan saboda yanayi na lokaci, abinda na faɗa ne daidai Allah ya bamu lada, wanda zai na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.